sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakub Makeri. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Talata 18 ga watan Mayu na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga baba da kanin labarai.
To baban ne, kasar Faransa ta ce za ta soke basussuka na dala biliyan 5 da take bin Sudan. Haka zalika Jamus ma ta ce za ta tallafa mata. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a jiya Litinin cewa ƙasar za ta aiki da sama da allurar rigakafin COVID-19 miliyan 20 zuwa ƙasashen ƙetare kafin ƙarshen watan Yuni. Kana baraka da ake samu a jam'iyyar Republican ta yi tsanani a makon da ya gabata tsakanin 'yan jam'iyyar masu biyayya ga tsohon shugaba Donald Trump da waɗanda suke son jam'iyyar ta sallame shi.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, ku ji cewa al'amuran yau da kullum sun tsaya cik a jihar Kaduna da ke arewa maso yammacin Najeriya sakamakon yajin aikin da kungiyoyin kwadago suka fara jiya Litinin. To ko me shugabannin kungiyar NLC ke cewa dangane da yajin aikin?
A taba ma yajin aiki, a ce wai jirgin kasa ba shi Kaduna, jirgin sama ya kasa sauka, gidajen mai sun rufe, bankuna sun rufe. Ai alhamdulillah, wannan kawai mun fito ne domin wanda muka samu mai musu bayani. Kamar yanda kuka sani, kun tuna can baya ya kori 5,000 har yau ba a biya su ba.
Bayan haka kuma za ku ji cewa tashe-tashen hankula da kashe-kashen mutane barkatai a Najeriya da ke yawan samu yana haifar da samun yara marayu da suka rasa gata. To kuma masana halayyar dan adam ke cewa
a rayuwar yaro tarbiyya na farko, amma masana zamantakewan jama'a daga haihuwarsa har zuwa shekaransa 10 akalla, tarbiyya ne mai muhimmancin da yake nuna wani irin mutum da zai zama.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokko take gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama, ku sha labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Kasar Faransa ta ce za ta soke basussuka na dala biliyan 5 da take bin Sudan. Haka zalika Jamus ma ta ce za ta tallafa mata a wurin taron koli da Paris ke daukar nauyi wanda ke auna tsarin demokradiyyar Khartoum da kuma farfadowar tattalin arzikin Afirka daga annobar coronavirus. Babban taron tattaunawar na wuni biyu a birnin Paris ya tattaro shugabannin Afirka da dama tare da wakilan cibiyoyin ayyukan haɗin gwiwa daga kungiyar tarayyar Turai da kuma kasar China. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yabawa komawa ga tafarkin demokradiyya da Sudan ta yi a matsayin wani abin kwarin gwiwa. Yana mai cewa kasashen duniya na tare da ita. Kana ya ce kasar tana bukatar taimakon tattalin arziki da kuma taimako a fannin siyasa. Prime Minister Sudan Abdalla Hamdok ya ce kasar mai yawan arzikin albarkatu ba tana bukatar tallafi ko taimako ba ne, sai dai tana son kasashen duniya su zo su zuba jari a cikinta. Da yake sanar da karin matakan da Amurka ke dauka na taimakawa duniya ta yaki annobar coronavirus, shugaban Joe Biden ya faɗa a jiya Litinin cewa kasar za ta aiki da sama da allurar rigakafin COVID-19 miliyan 20 zuwa kasashen ƙetare kafin ƙarshen watan Yuni. Muna buƙatar mu taimakawa duniya ta yaki wannan cutar domin mu kuma mu zauna lafiya a cikin kasar mu. Kana mu yi abin da ya dace na taimakawa sauran mutane, in ji Biden a wani jawabinsa a fadar White House. A karon farko, Amurka za ta aiki da rigakafi zuwa wata ƙasa, ciki har da maganin allurar da aka abinci a yi amfani da shi a cikin gida yayin da maganin ya wadato a gida. Allurar rigakafi miliyan 20 daga Pfizer da Moderna da kuma Johnson & Johnson za su karu a kan allura miliyan 60 na AstraZeneca da Biden yake shirin aikewa zuwa ƙasashen waje. Labaran na zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Barakar da ake samu a jam'iyyar Republican ta yi tsanani a makon da ya gabata tsakanin 'yan jam'iyyar masu biyayya ga tsohon shugaba Donald Trump da waɗanda suke son jam'iyyar ta sallame shi a kan cigaba da ikirari da yake yi na yi masa magudin zaɓe. Da farko an bi wata hanya mai ban al'ajabi, aka tsige 'yar majalisa Liz Cheney a kan mukaminta na shugabanci a majalisar wakilai bayan ta kada kuri'ar tsige Trump kana ta yi fatali da ikirarinsa cewa 'yan Democrats sun sace masa zaɓe. Ana cikin haka ne kuma sai ga sanarwa cewa sama da wasu masu ra'ayin mazanjiya su 100 suna nazarin yiwuwar fito da wata sabuwar jam'iyya wadda za ta sake mai da hankali akan aqidar ra'ayin mazanjiyan da aka kafa jam'iyyar da ita a Amurka. Tarihin samar da jam'iyya ta uku a matsayin madadin jam'iyyun Republican da Democrat da suka ba mai sha'anin siyasar kasar wani batu ne da ba a bashi muhimmanci sosai ba.
Toma dalla an jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu leka ɓangaren rahotanninmu. Duk da barazanar kame mambobin ta jihar Kaduna, kungiyar kwadago ta Najeriya NLC ta fara gudanar da zanga-zangar gargaɗi ta kwanaki 5 ga gwamnatin jihar Kaduna game da koran ma'aikatan da ta yi. Ga rahoton da wakilin Isa Lawal Ikara ya aiko mana.
Zanga-zangar da ta dada yajin aikin kwanaki 5 na gargadi a jihar Kaduna da ta yi sanadin rufe gidajen mai asibitoci, bankuna, makarantu da sauran cibiyoyin gudanarwa da ke fadin jihar Kaduna. Kamar Ayuba Obba shi ne shugaban kungiyar kwadugo ta kasa NLC, kuma shi ya yi jawabi ga manema labaru bayan gama zagaye.
Alhamdulillah ba a taba ma yajin aiki a ce wai jirgin kasa ba shi a Kaduna, jirgin sama ya kasa sauka, gidajen mai sun rufe, bankuna sun rufe. Ai alhamdulillah wannan kawai mun fito ne domin wanda muka samu mai musu bayani. Kamar yanda kuka sani kuntuna can baya ya kori 5,000 har yau ba a biya su ba, zuwa na din nan an kori misalin 2,000. To kan kungiyar kwadago na duniya da na Najeriya ya haramta ko Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idan mutum ya maka aiki kafin gumin sa ya bushe ka biya shakin sa.
Shugabannin kungiyar kwadago na kasa da dama dai sun halarci wannan zanga-zanga da ta fara tun daga ofishin kungiyar kwadagon zuwa sakatariyar jihar Kaduna mai dauke da ma'aikatan gwamnati da dama, inda aka karkare wannan zanga-zanga a masar dokokin jihar Kaduna.
Sunana Comrade Kabir Nasir, wato sakataren tsare-tsare na dadde kungiyar kwadago wato ta Najeriya wato NLC. Ato zanga-zanga da kamar yadda ka gani alhamdulillah mun cika alƙawarinmu da muka dauka da kuma nuna bacin ranmu a bisa rashin adalci da shi wannan gwamnan jiha yayi.
Wasu na ganin kamar wannan yayi kama da taron dangi, don ba ku aka taba ba ma'aikata na jiha kuma yace ba kudi a kasa.
To babu kudi da me yake rin kwalta, baka gina masu hawa kwaltan baka ce kana gina kwalta, waye aike shi? Ko maganan ce an yi taron dangi? Ai ma'aikatan jihan membobin mu ne.
Sunana Kabir Garba Tsanni, shugaban kungiyar ma'aikatan radio talabijin da masu wasan kwaikwayo ta Najeriya. Kamar da kowa ya gani dai dukan mu zo Kaduna don mu taimaka a yaƙo haƙƙin su bisa ga cutar da ake musu da nuna rashin tausayi akan shugabancin jihar Kaduna na yan rufayi.
Har kungiyar kwadagon ta gama wannan zanga-zangar ranar farko a jihar Kaduna, dai gwamnatin jihar Kaduna bata ce komai ba tukuna. Kodayake kuma kafin fara wannan zanga-zanga, kwamishinan kano komai da masarautu na jihar Kaduna Malam Jafar Sani ya gargadi 'ya'yan kungiyar kwadagon game da wannan yunkuri.
Muna ƙara son mu jaddada cewa gwamnati ba za ta kawai haɗa hannu ta zuba ma mutane ido, musamman idan suka doshi lallata kayayyaki wanda aka nuna cewa waɗannan mutane suna neman za su lallata su, watakila saboda a garuruwansu ma suna ganin babu shi. Gwamnati za ta yi maganin duka ƙungiyoyi kenan na waɗannan jama'a da suke neman su tada ma mutane hankali su ɓata waɗannan ayyuka.
Duk da fargabar tashin hankali ko ya mutsin da gwamnatin jihar Kaduna ta bayar game da wannan zanga-zanga ta ƙungiyar kwadagon a jihar dai, taron zanga-zangar ya tashi lafiya ba tare da wata hayaniya ko bayyananniyar matsala ba. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu makeriya da adala labaran duniya kashi na biyu.
Amurka ta dora takunkumi akan mambobi da abokan tarayyar gwamnatin mulkin soja ta kasar Myanmar akan zargin taka rawa wurin cin zarafin masu zanga-zangar kinjirin juyin mulkin sojoji na ranar 1 ga watan Fabrairu. Waɗanda aka kakabawa takunkumin sun hada ne da mambobin hukumar gudanar da ayyuka ta ƙasa da hukumar zartarwa da manyan wasu 'ya'yan jami'an soji, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Sabbin takunkuman wani mataki ne na haɗin gwiwa da Birtaniya da kuma Canada, wanda su kuma za su biyo sawu da irin haka. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya karfafa gwiwar wasu kasashe da su dauki wannan matakan akan gwamnatin sojan na haramta mata sayan kayan makamai da dakatar da sayar mata kayan soja da kuma yanke duk wata alaka da kafar sojan kasar. A ƙarshe, kimani 'yan ƙasar Morocco 300,000 wanda ɗaya a cikin kashi ukun su hukumomin Spain suka ce yara ne sun bi ruwa kana suka yi amfani da kwale-kwalen roba da ake sa musu iska zuwa Ceuta. Adadi mafi girma na isar bakin haure sau ɗaya a kusa da Spain a arewacin Afirka. Wani matashi ya nitse a cikin ruwa yayin da yake kokarin ketarawa da wasu mutane ciki har da ƙananan yara wanda aka samu aka ceto su amma kuma suna fama da wani nau'in ciwon sanyi. Kwararren bakin ya biyo bayan tsamin dangantaka tsakanin Spain da Morocco, kawarta ta kudancin kasar, kuma babbar abokiyar hurdanta wurin hana kwararren bakin haure akan shawarar da Madrid ta dauka na baiwa shugabannin wata kungiyar 'yan tawaye mai neman 'yancin cin gashin kai daga Morocco sun samu jinya a asibitin Madrid. Ana kallon yankin Ceuta da Manila da ke kusa da shi a matsayin matakin farko ga bakin hauren Afirka zuwa Turai. A duk shekara, daruruwan bakin haurin suna shiga cikin hadarin samun rauni ko kuma ya kai su ga mutuwa a kokarin haura katanga da labewa cikin mota ko kuma iyo cikin ruwa da zai kai su ga tekun Mediterania zuwa nahiyar Turai.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tun lokacin da aka fara samun tashe-tashen hankula da kashe-kashen mutane barkatai a Najeriya, ake samun yara marayu waɗanda suka rasa gata, waɗanda idan ba a kula da su ba suna iya fuskantar mummunar rayuwa, wanda sukan iya fadawa ga ayyukan da su ma za a koka da su nan gaba. To sai dai wasu daga cikin waɗannan yaran sun samu gata a jihar Sokoto, inda suke samun cikakken kulawa. Kuma nan ba da jimawa ba su marayun za su samu irin wannan gatan. Muhammad Nasir Gareka.
Waɗannan yaran a cewar masanin halayyar ɗan Adam Farfesa Tukur Muhammad Baba, rashin kula da su yana da illa a cikin al'umma.
A rayuwar yaro, tarbiyya na farko a mu masana zamantakewan jama'a daga haihuwarsa har zuwa shekaransa goma aƙalla. Tarbiyya ne mai muhimmancin da yake nuna wani irin mutum da zai zama. Don haka in yaro ya kasance bai da wannan tarbiyyan kuma an kashe iyayensa a wasu halaye da babu jin daɗi, yana iya tashi da raunin hali kuma ga al'umma babban hatsari ne.
Yanzu kimanin shekara uku kenan da wani mai ayyukan jinƙai a Sokoto, Umaru Kobo AA, ya buɗa wata makaranta mai suna Jerma UK Academy wanda aka yi domin kulawa da marayu, wanda yanzu haka take ɗauke da yaran da yawansu ya haura 160 da aka ɗauko daga jihohin Borno da Yobe da kuma wasu daga Sokoto. Kuma yaran sun ce rayukansu sun inganta.
Suna na Bahiru Adam, ina daga Borno State. Sun da nake gida lokacin da babu babana bana zuwa makaranta, amma yanzu da na zo Sokoto State na samu wanda zai sa ni a makaranta, kuma na zama kaman wanda yake da uba yana riƙe mu.
Suna na Fatima Muhammad daga Yobe. Boko Haram ba su bari muna sallah mai daɗi. A nan kuma mun zo muna su walima, mun ji daɗin sallan sosai. Karatun boko ma muna yin program sosai, muna jin daɗinta.
Kulawa da marayu abu ne mai mahimmancin gaske wanda shugabanni ke ta jawo hankulan jama'a a kai, wanda mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'ada Abubakar ya nuna buƙatar a kula da yi.
Wanda akwai marayu da yawa a fadin ƙasar nan, duk wanda ya kula da marayu akwai buƙatar da wannan aiki.
Wani tan jihar Sokoto tana bayar da gudunmuwa wajen kula da marayun da ke wannan makaranta ta Jarma UK Academy, abinda ya bada kwarin gwiwa ga wanda asasa makarantar ya ƙudurci ya ƙara ɗauko wasu marayu.
Kamar yadda mai girma gwamna ya yi mana alƙawarin ayin azuzuwa, wannan yaran da suka gama firamare idan suka koma cikin wannan makarantar za mu ɗauko 'yan uwanmu da nan jihar Sokoto waɗanda haɗarin bandit ya haɗa da su kuma ya gurbin waɗanda suka koma secondary school.
Hukumar zakka da wakafi na cikin hukumomin da ke hidima ga marayu a Najeriya. A cewar shugabanta Muhammad Lawal Mai Doki, wannan wani nauyi ne aka ɗauke musu.
Ai ga yanzu idan har ba ai komi ba, kaga wasu za su kasance cikin tambele, sannan kuma wasu za su kasance ba su ma san tarihin su ba. Amma yanzu wannan zai ba su natsuwa, zai ba su ilimin Qur'ani, zai ba su ilimin hadisi, zai ba su ilimin boko, kuma za su san yadda rayuwa take tare da tarbiya.
Idan aka ci gaba da samun masu kulawa da marayu kamar wannan, abin kan iya kawar da duk wata matsala da ake ganin rashin kula da su kan iya haifarwa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Sunana Abdullahi Muhammad Sani daga Boso Sankrawa. Abinda zan iya cewa akan harkar tsaro, gaskiyar magana a Niger dai kan kasawa ta gwamnatin jihar Niger. Saboda bayyuwa a matsayinka na gwamna kana shugaban tsaro, ce baka ma zama a jihar bare ka san me matsalar da ke damun jihar. Kullum baka nan baka can, akwai gwamnati da muke gani suna bada kyakkyawan misali. Yanzu gwamna irin zulum kowa sai yana gari wajen harkar tsaro. Kullum yana nan sanan da abu ya faru bam zaka ganshi. Amma gwamna Musa Abu sama da kwana uku bai ma dawo gari bare je wajen ya ga me ya faru. Inde maganan gaskiya ake a Niger akwai kasa kware da gaske ta gwamnatin jihar.
Sunana Abubakar Abubakar Ladan. Abinda nake ba gwamnatin tarayya shawara akan wannan abin da shafi sha'anin tsaro, a gaskiya shugaban kasa da mataimakansa su tsaya tsakanin su da Allah su ga kawo kansu gaskiya, a cire duk wani son zuciya, a faɗi abin da yake na gaskiya, kuma duk wanda yake da hannu a ciki to gwamnati ta fito ta yi al'umma bayani a sani. Wannan zai ƙara taimaka mana, kuma su waɗanda suke yi su san an sani, zai kame hannunsu, ba za su ci gaba da abin da suke yi ba.
Yau jihar Niger Najeriya za mu ji wacce gwamnata Abubakar Sani Bello, duk da cewa ɗan jam'iyyar APC ce ta shugaban Muhammadu Buhari, ya fito kwanan baya ɓalo-ɓalo yana zargin shugaban ƙasar da cewa sam baya tafuka komai wajen tallafawa ita jihar Niger ɗin a fafacikar da take da mutanen da ke yawan kai mata hare-hare. Wataƙila za ku tuna cewa a kwanakin baya ma an ba da rahoton cewa 'yan Boko Haram sun je sun tada tutuci a kan wasu garuruwa da ƙauyuka da wannan jiha ɗin. Dangane da wannan ne wakilin mu da ke cin mu na Mustapha Nasiru ba tsare shirya mana muhawara mai karfin gaske tsakanin wasu manyan kusoshin 'yan siyasa na wannan jihar, wadda za ku ji sunayensu yanzu nan ba da dadewa ko ba tare da ɓata lokaci ba. Sashi Mustapha Nasiru ba tsare.
To masu saurari, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Kai tsaye muna tare da sakataren gwamnatin jihar Niger wanda kuma shine shugaban wani kwamiti na kula da harkokin tsaro da gwamnatin jihar Niger ta kafa, wato Alhaji Ahmed Ibrahim Matane. Sannan kuma a gefe guda muna tare da dan majalisar wakilai na tarayyar Najeriya mai wakiltar kananan hukumomin Sulaja, Gurara da kuma Tafa, wato Honorable Abubakar Lado Sulaja. Masu girma, muna muku barka da shigowa wannan tattaunawa.
To masha Allah, barka ga dai, barka da zuwa.
Na'am, to bari mu fara ba tare da ɓata lokaci ba. Bari mu fara da sakataren gwamnatin jihar Niger. Mai girma SSG, yan kwanakin nan an ambato gwamna Abubakar Sani Bello yana yin korafi akan rashin samun taimako na musamman daga gwamnatin tarayyar Najeriya akan magance matsalar tsaro, bayan da ya bayyana cewa yan kungiyar Boko Haram ma sun kafa tutar su a wasu yankuna na jihar Niger. Yi mana ƙarin haske, shin da gaske ne ma gwamnan ya yi wannan korafi kuma akwai Boko Haram ɗin a jihar Niger?
Kamar yadda kai bayani haka maganan take, kusan shekara biyu kenan kowa ya san halin da ake muka shiga ciki na maganan tsaro.
Na'am.
Najeriya gaba daya, kuma Arewa gaba daya, da Niger, kowa ya san maganan tsaron da aka shiga. To mu namu ya tsananta ne saboda yawan kasa da muke da shi da kuma iyaka da jihohi kamar na Zamfara da Kebbi da Kaduna, sannan kuma ta yamma Nasarawa, Kogi da sauransu.
Da
abinda ke kudu shi ne mun sha fafatawa yau ka ga an shiga wannan ƙananan hukumi, an kashe mutane, an kwashi dukiyoyinsu, an kwashe musu dabbobi, haka kuma wanda za a kwasa da neman fansa abu ba ba iyaka. Gwamnatin jihar Najeriya ta ce ta kokarinta, mai girma Zona ya ce ya ga shugaban ƙasa ba so dai ba so bi ba, ya ga shugabannin jami'an tsaro wato su inspector police da chief of army staff, chief of air staff da sauransu dai. An shayin wannan amma abin karuwa yake kullum.
Kuma
abinda ka sani ne an kwashe muna yara a kagara, akwai kotu na taso daga Rishau tana zuwa a nan Zingiru da rana tsakaka aka tsare da aka kwashe wannan mutane fiye da mutane 50.
To bari mu koma
abinda ke faruwa shi ne. Kuma abinda ya kamata mutane su gani, sakwain bisa ɗari na jama'anmu da ke karkara ba su da tsaro na police, ba su tsaro da soja, ba su da komai. So saboda haka idan yan ta'adda nan suka shiga wuraren nan sai abinda su gano suka yi.
Na'am, to amma yazaji bari mu koma ɓangaren shi Honorable Lado. Honorable Abubakar Lado Silaja, ko cikin makon nan da ya gabata ka yi wata magana cewa shi gwamnan jihar Niger bai taɓa tuntuɓar ku ba akan ku ba shi shawara game da matsalar tsaron nan. Me yasa ka yi wannan magana? Sannan a ɓangare guda ita kanta gwamnatin tarayya, me yasa ake samun jinkiri daga wajenta wajen kawo tallafi akan matsalar tsaron nan a jihar Niger?
To a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Mallam Nasiru, kamar yadda ka yi bayani da farko, mun ji bayani da shi mai girma gona ya yi a madadin gwamnatin jihar Niger, inda yake ƙorafi da nuna cewa ita gwamnatin tarayya babu wani agaji na musamman da ta kawo mata shekaru biyu da suka wuce dangane da abin da ya shafi al'amarin tsaro a jihar Niger. To ba wannan ba shi bane karo na farko ba, wannan kusan shi da wani cema karo na biyu da muka ji wannan ƙorafi. Anda a hali na gaskiya idan za a tsaya mu dubi wannan al'amari, mun san cewa al'amarin tsaro a ƙasar nan alhamdulillahi za mu ce idan muka yi la'akari da irin abubuwa da muka gani a shekara ta 2011 zuwa 2014, wanda kai karan kankan Mallam Nasiru ka san cewa tafiya a jihar Niger ya kasance cikin ɗarɗar, ganin yadda irin bama-bamai suke tashi a wannan lokaci. Alhamdulillahi shugaban ƙasa Malam Muhammadu Buhari da ya zo kan mulki a shekara ta 2015 ya yi alƙawarin Allah ya soya yadda za a haɗa kai a kuma inganta tsaro ta yadda wannan al'amari zai zama tarihi. Yau kusan za mu ce alhamdulillahi an cimma nasara akan wannan ƙuduri na shugaban Muhammadu Buhari. To amma a wayi gari a ce gwamnatin jihar Niger ta fito da ya ƙorafi akan cewa ba a ba ta tallafi na musamman daga gwamnatin jihar, daga gwamnatin tarayya. To a wannan ɓangaren mun ina ganin cewa ba a ba gwamnatin tarayya adalci ba. Idan aka ce tallafi, to ai sai a fito a faɗi kamar wani irin tallafi ne ba a ba su ba. Shin babu sojoji ne a jihar Niger? Babu ƴan sanda ne a jihar Niger? Babu jami'an SSS ne a jihar Niger wanda suke tattaro bayanan sirri? Sa'annan kuma babu stakeholders ne, wato masu ruwa da fita a jihar Niger, wanda za a zauna da su a ce yau an tattauna game da yadda za a kulluma wannan al'amarin kafin a ce ya fitara? Idan ka dubi abin da ke faruwa a jihar Zamfara da abin da ke faruwa a jihar Kaduna, za ka ce jihar Niger ma ba a yin komai. Ina fata ka fita abin da ke nufi. Amma ku daidai da rana ɗaya bayan tsammanin akwai randa na ji ko gonan jihar Zamfara ko gonan jihar Kaduna yana ƙorafin cewa gwamnatin tarayya ba ta ba da tallafi ba. Na yi bayanin cewa ni a matsayin ɗan majalisar tarayya mai wakiltar Sule Jagora da Safa, babu rana ɗaya da aka gayyace mu a matsayinmu na caucus. Mun 13 sanatoci guda 3 na APC da ɗan majalisu guda 10 na APC a ce mu zo mu zauna da sarakuna da masu ruwa da tsaki da janarorin sojoji da muke da su jihar Niger a jan ya za a dullo mu wannan al'amarin. Shugaban mu a matsayinmu na ɗan majalisu mun yi kasafin kuɗi wanda shugaban ƙasa ya aburge wannan kasafin kuɗi domin tsaro a ƙasar nan ma jami'an sojoji da SSS da ƴan sanda. Kuma ina mai tabbatar ma da cewa waɗannan kuɗaɗe ana ba su gwargwado kuma suna ba da shi gwargwado. Saboda haka nan tallafi na musamman a fito a ce wai ba a ba da tallafi na musamman ga jihar Niger. To Na'am,
to bari mu koma a mai girma SSG akwai batun lokacin da aka sace daliban Kagara da kuma passenger bus da ma sauran hare-hare da aka samu aka kai a jihar Niger. A wani tallafi kuka samu akan waɗannan abubuwa daga ita gwamnatin tarayya?
To na farko dai a tsinka bari magana abinda shi Lado Suleja yake magana wanda yake shi yana wakiltan wayannan local government na shi guda uku. Kuma na tabbata Lado Suleja yana cikin Niger, yana cikin Nigeria. Honorable Lado Suleja ba sai an faɗa masa ba abinda yake faruwa game da halin tsaro. Maganar tsaro ba maganar siyasa ba ne. Maganar tsaro ta wuce maganar siyasa. Maganar tsaro abin wanda ya abin da ya shafi rayuwa ne. Ya shafi ya shafi dukkan jama'a. Idan na fara maka lissafi tun lokacin da wayannan abubuwan suke faruwa da wahalhalun da jihar Niger take shiga ciki da abin da gwamnatin jihar Niger ya yi na tsaron kanshi da kuma saduwa da wayanda ya kamata, ba za a ce wai duk ya fito yanzu ya yi magana kamar ya manta da waɗansu abubuwan da suka gudana a baya ba ne.
To da haka muka zo ƙarshen kashi na farko na wannan muhawara da muka soma dangane da harkar rashin tsaro a jihar Niger da kuma wasu jihohi na arewacin Najeriya. Idan Allah ya kama mako mai zuwa za mu zo mu ci gaba mu ji korafin da shi dan majalisar wakilai yake na cewa shi me yasa sai a jihar sa kawai ake wa shugaban kasa Muhammadu Buhari korafin baya tafuka komai na talabawa. Yace baya jin ana irin wannan korafi a jihohi da ke fama da irin wannan matsalan irin su Zamfara, Katsina, Sokoto da dai sauransu. Yanzu a madadin su bakin namu wannan rabon Abubakar Lado Suleja da kuma shi sakataren gwamnatin jihar Niger dan Alhaji Ahmad Ibrahim Mutani, sannan musamman da shi Mustapha Nasiru Batsari da kuma Dres Adeyi Abdu da ta haɗa mana shirin, Aliyu Mustapha Sokoto ne a Washington DC. Ku huta lafiya.
To madalla a gaida Aliyu Mustapha Sokoto, yanzu kuma sai labarai a takaice.
To baban la takaice, kasar Faransa ta ce za ta soke basussuka na dala biliyan 5 da take bin Sudan. Haka zalika Jamus ma ta ce za ta tallafa mata a wurin taron koli da Paris ke daukar nauyi wanda ke auna tsarin demokradiyyar Khartoum da kuma farfadowar tattalin arzikin Afirka daga annobar coronavirus. Babban taron tattaunawar na wuni biyu a birnin Paris ya tattaro shugabannin Afirka da dama tare da wakilan cibiyoyin ayyukan haɗin gwiwa daga ƙungiyar tarayyar Turai da kuma ƙasar China. Da yake sanar da ƙarin matakan da Amurka ke ɗauka na taimakawa duniya ta yaƙi annobar coronavirus, shugaba Joe Biden ya faɗa a jiya Litinin cewa ƙasar za ta aike da sama da allurar rigakafin COVID-19 miliyan 20 zuwa ƙasashen ƙetare kafin ƙarshen watan Yuni. Muna buƙatar mu taimaka wa duniya ta yaƙi wannan cutar domin mu kuma mu zauna lafiya a cikin ƙasar mu. Kana mu yi abin da ya dace na taimaka wa sauran mutane, in ji Biden a wani jawabinsa a fadar White House. A ƙarshe, barakar da ake samu a jam'iyyar Republican ta yi tsanani a makon da ya gabata tsakanin 'yan jam'iyyar masu biyayya ga tsohon shugaba Donald Trump da waɗanda suke son jam'iyyar ta sallame shi akan ci gaba da ikirari da yake yi na an yi masa magudin zaɓe. Da farko an bi wata hanya mai ban al'ajabi, aka tsige 'yar majalisa Liz Cheney akan mukaminta na shugabanci a majalisar wakilai bayan ta kada ƙuri'ar tsige Trump kana ta yi fatali da ikirarinsa cewa 'yan Democrats sun sace masa zaɓe. Ana cikin haka ne kuma sai ga sanarwa cewa sama da wasu masu ra'ayin mazajiya su 100 suna nazarin yiwuwar fito da wata sabuwar jam'iyya wadda za ta sake mai da hankali akan aƙidar ra'ayin mazajiyan da aka kafa jam'iyyar da ita.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an juma da hantsi a misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. yanzu Amadu Jumba bai ko makeri da yake na gabatarwa sai kuma Chubahiro Jodne da ya bada umarni da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.